Shugaba Akufo-Addo ya shaida wa gidan talabijin na France 24 cewa ba shi ne ke da alhakin kama su ba, abinda suka aikata ya sa aka kama su, kuma ba zai katsaladdar da hukuncin da kotun ta yanke na ci gaba da tsare su ba.
I'm not responsible for jailing people in Ghana. The courts in Ghana are independent institutions.
Yace ba ni da hurumin ɗaure mutane a Ghana. Kotuna a Ghana hukumomi ne masu zaman kansu, kuma haka suke tun tsawon wannan lokaci na jamhuriya ta hudu. Mutanen suna yin rashin da'a, kuma an gurfanar da su a gaban kotu. Kotu ce ta ɗaure su, babu batun siyasa ko sa bakin ɓangaren zartarwa. Ya ƙara da cewa halayyar su ita ce ta sanya su cikin matsala da 'yan sanda da kuma kotuna. Attorney General kuma ministan shari'a Godfred Yabuwa-Dani shi ne ya shigar da ƙarar masu zanga-zanga 53 da aka kama a yayin da ake gudanar da zanga-zanga na kwanaki 3 da wani gungun matasa ya shirya daga ranar 3 zuwa 5 ga watan Oktoba 2024 domin matsin lamba ga gwamnati da ta yaƙi ɓarnar muhalli da illa ga albarkacin ƙasa da suka haɗa da koguna da gandun daji da galamsai yake haifarwa. Masana da ƙwararrun lauyoyi sun yi Allah wadai da rike masu zanga-zangar har fiye da awanni 48 ba tare da an ba da belinsu ba, kamar yadda lauya Anas Muhammad ya shaida wa muryar Amurka.
Cewa a kama protesta ko a kowane ne, kama shi a kulle shi either weekend ko holidays, ba kai shi court within 48 hours ba, long gana bai yarda da wannan ba. Na biyu, haka nan ne, asali directly ba mai gari ke prosecute ba, kuma directly ba attorney general ke wa police suka kama su.
Yunus Salahuddin Banjo mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum. Yace da ya kamata shugaban yayi la'akari da cewa manufar zanga-zangar na da kyau, domin haka da sai ya bada lamuni a sake su.
Abin tambaya shine ba shi da hurumi, hurumin kotu ne, amma sai mu tambaya menene bukatar wa'annan al'umma waɗanda yake suka fito suka yi wannan zanga-zanga. Ababen da suka fito suna bayyanar da shi na damuwa yana nan ko baya nan. Ruwa ya bata ko bai bata ba, kasashe na noma ya bata ko bai bata ba, rayuka ya salwata ko bai salwata ba. To yau in dai masu zanga-zanga an fara kama su ana kai su kotu, kotu na yanka musu kwanaki gidan yari, ma'anar maganar shine ba batun zanga-zanga kenan. Abinda muke kira shine su waɗannan matasa a basu bail ko magidan zuwa ga iyalansu.
Sai dai jami'in sadarwa na jam'iyyar NPP mai mulki Alhaji Alkade bai amince da hakan ba.
To kaga wannan gaskiya ne, kuma daidai ya faɗi as a lawyer. Menene qualification na amnesty ka fadi mutum as a president? Constitution ba shi hanya. Waɗanga sun cancanci ya kai lokaci da ya ba su haka, tambayan da za ka yi makanka kenan. To sai in ce bai kai lokacin ba, saboda shi za ka kaman ya gunta maganar shi ce shi da ya bai hana wani ya yi demonstration, kuma bai sa baki cikin abin da court ko police ke yi da yake su ma'aikin su kenan. Waɗannan 'yan siyasa ne da ake kasa ake ba su taimako, suka tumo su kawo kan titi suke yin abin da bai kamata ba, mu duka mun gani.
Wannan kalamai na shugaba Akufo-Addo ya zo a daidai lokacin da muhawarar da ta shafi galamsai ke ƙara ta'azzara, inda al'ummar yankin ke fama da gurɓatattun koguna da sare itatuwa saboda ayyukan haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba ke kokawa. Murƙushe galamsai na fuskantar ƙalubale, ciki har da zargin cin hanci da rashawa da rashin aiwatar da dokoki. Masu zanga-zanga kuma na ganin gwamnati ba ta yin abin da ya dace wajen tunkarar lamarin, yayin da gwamnati ke ganin cewa yaƙi da galamsai na buƙatar sa hannun kowa da kowa da kuma bin doka da oda. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.